الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني أنه علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فلا وجه للجزاء والقدر إلا ضعف اليقين والإيمان فإن المحظور والمخوف إن لم يقدر لا سبيل إلى أفوله وإن قدر فلا سبيل إلى خلفه بعد أن أكرم تقديره فلا جزع حينئذ لا مما قدر ولا مما لم يقدر har yanzu malai yana magana ta inda ya shafi nutsuwa da abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta da kuma yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta ma bawa ko ya auku ga bawa malai ya ce duk wanda ya samu nutsuwa da hukuncin Allah na kaddara abinda Allah ya hukunta ya kaddara masa ya ce wannan zai san cewa duk abin da zai same shi abinda Allah ya rubuta masa ne kuma abinda Allah yake so shine yake aukuwa wanda Allah bai so bai aukuwa dan haka babu wani dalili wato na sai dai kauna ko shiga cikin damuwa ko kunci sai dai in mutum ya zama to mai rauhin yaqini ne da Allah da imani domin duk abin da ake jin tsoronsa ko abin da ake kiyaye masa idan ba a kaddara shi ba ma'ana Allah zai kaddara aukuwarsa ba ba inda zai auku idan kuma aka kaddara shi ba inda za a kauce masa bayan Allah ya kaddara shi da haka yake to ko ya auku ko bai auku ba ba dalilin da mutum zai zama wato yana damuwa haka da abin da ya same ka kasancewa daga Allah ne abin da baka samu ba kuma kasancewa shi ma daga Allah ne yace na'am in kana lahu bi hadhihi nazilati ila in yana da wata dabara wala yambaghi an yasura an hadhihi tawfiya fishi ko ya kauce mata ba in lam yakun fi hadida idan kuma bai da dabara shi ma fala yambaghi an yasura min hadhihi tawfiya fishi da ita ba wannan ita ce tumanina tubajali ila hukum ma'ana nutsuwa wato na hukuncin Allah shi yasa wani yake cewa ma kakka baya nafsu fasadili lahu walakin amanu min alladhi lam yuqdari wa tahqiqi anna alqadra ka'inun yajri alayki hadanti am lam tahdari yake cewa lallai da abin da aka hukunta yake wannan rai ki hakuri da shi kuma kina da aminci daga abin da ba a kaddara shi ba kuma ki tabbatar cewa abin da Allah ya kaddara babu makawa zai auku wanda kuma zai gudana ko da an kiyaye ko ba a kiyaye ba haka duk kiyaye wankan Allah ya kaddara wani abu zai faru ba zai hana shi faruwa ba duk kuma rashin kiyaye wankan Allah bai kaddara abin zai same ka ba zai same ka ba ba yanzu misali mutum zai shiga mota ba zai daura bel ko zai kulle kodina ba zai dinga tafiya a hankali ba bai yi speed mai nisa ba an ce a dinga tafiya kilomita 100 a awa ɗaya ko ba a wuce 120 ana tafiya to Allah ya kaddara mutuwar za ta same shi wani daga can gefe zai zo ya buge shi ai ya sa benzin da yake hana mutuwa ko bai sa ba in motar ta zo ta buge inda ya sa benzin ba zai hana shi samun abin da zai same shi wani sai ya gama sabon din ya komai da komai ya gama duk daukar matakan kiyayewa to amma tunda Allah ya kaddara abin zai auku ba mai hana shi aukuwa da haka sai wata mota daga can wani waje sai a turo ta sai ta zo ta jefa ta wani wajen da dare din haka da komai ba abin ba amfanin da zai kuma ba ka ma gudu to haka abinda Allah ya kaddara komi taka tsantsan din da kai da kiyaye kamar mutuwa ce ba a ga wanda ba zai mutu ba amma da ana ɗaukar matakai na kar'a mutum duka ana ɗauka iya ɗaukar matakai na cewa kar ya mutu ko kuma a zai tsawon rayuwa ko zai samu ƙarin lafiya to mutuwar shi ba a nan take ba mutuwar shi a wani abu daban take ka je ka gama tsalle-tsallenka da gudunka na safiya ana cewa za ka samu ƙarin lafiya ko mutum ya gama wannan ya dawo ya sha abubuwan da ake cewa ya sha madara ya sha waye ya yi waye ya gama komai shikenan sai gobara ta kama a gida ita gobara ba dubawarta da wannan guje-gujen da kai duk wannan tsalle-tsallen da kai ita ba ruwanta da wannan ita kaddara Allah da ta zo ta wannan gefen ba ruwanta da wannan tsalle-tsallen shi wannan tsalle-tsallen ba zai hana wannan gobarar ta kona mutum ba ko wannan wutar ko kuma misali ya zo sai ya samu wasu suna faɗa a kan hanya sai aka soke shi da wuta kaga duk wancan guje-gujen wani abu daban ya kare masa ba wannan ba da haka abinda Allah ya kaddara ma bawa babu makawa wannan abin duk kiyaye wanda kai sai ya same ka abinda kuma Allah ya kaddara ba zai same ka ba duk rashin kiyayewarka kuma ba zai same ka ba zai same ka ba to shi ne malam ya ce bangare na ƙarshe ya ce wa amma kuma aninatu duma'ninatu al-mubtala ila al-matuba ma'ana wanda Allah ya jarabe shi ya yi nutsuwa da cewa yana samun lada cikin abinda ya rubuta masa ya ce fala raiba babu makawa annal mubtala cewa wanda Allah ya jarabe shi idza qawiyat mushahadatuhu lil matubati sakana qalbuhu wa kuma annabi mushahadatin awa cewa duk wanda Allah ya jarabe shi to sai ya zama yana hangen babban ladan da Allah zai bashi cikin wannan jarabawar to za ka ga baya cikin tashin hankali baya cikin tashin hankali yana cikin nutsuwa saboda yana hangen ladan da Allah zai bashi wa inna ma yashtaddu bihi al-bala'u idha ghaba anhu mula'azatu thawab amma dai bala'in zai tsananta a gare shi ne idan baya hangen ladan da zai samu a ciki shi yasa wasu bayan Allah zaka ga sun yi rashin lafiya kuma suna godiya ga Allah ko su rasa wani abu a jikinsu kuma ba su damu ba saboda suna tunanin ladan da Allah zai ba su a cikin rashin wannan abu da aka ba su damu da wannan ba ya ce wa kattaqwa mula'adatu al'awadi hatta yastanabbu lil bala'i wa yarahu ni'ma shine abin da aka faɗa cewa wato wannan nutsuwar tashi tana iya ƙarfafa ta yi ƙarfi ta yadda ma har zai dinga ganin bala'i yana ganin kamar ni'ima ne a gare shi abin da ya same shi na jarabawa sai ya dauke shi kamar ni'ima ne ko shine wasu suke cewa wani hanin ga Allah baiwa ne ya ji abinda Allah ya jaraba ka da shi yanzu rashin lafiya ne ai kafara ne ga wanda ya rashin lafiya shi ne in kama mara lafiya addu'a ka ce la ba'sa tahurun insha Allah to babu komai tsarki ne a gare ka haka Allah ya jarabe ka da rashin lafiya to tsarkaka ne a gare ka Allah ya hana ma wani abu to daukaka ne ko ya tunkuɗe ma wani abu ne da ya fi wannan muni da zai same ka ya ce fa kathirun min al-uqala da yawa daga cikin masu hankali idza tahaqqaqa naf'a ad-dawa'a al-kari fa innahu yakadu yantabu bi da yawa daga cikin masu hankali ma da yake cewa idan ya tabbatar cewa magani yana da amfani to rashin dadin maganin shi a wajen shi yana ganin haka zai haƙura da shi kuma haka ne kaga za a zo za a baka wani magani in ka sha zuciyarka na tashi amma saboda ka san amfanin da zai ma baka damu da tsacin maganin ba to haka wannan jarabawa take indai wani abu zai same ka to kana hangen sakamakon da za ka samu a cikin wannan abin don haka duk wani wahala da za ka sha baka ɗauke shi cewa damuwa ba ce wa mula'azatuhu li nafsihi taghayyabahu an ta'allumihi bimadaqatihi aw tafakkufihi anhu cewa lura da amfanin da zai samu na maganin ma'ana to duk raɗaɗin da zai samu ko rashin daɗin maganin bai dame shi ba sai ga mutum yana shan ɗaci yana murɗe idansa yana ɗauye fuskarsa amma dai yana sha saboda ya san zai samu lafiya ne ko yanzu uwa an ta matse ɗanta tana ɗura mishi magani ko kunu ai ba wai tana so bane amma kuma tana ganin sakamakon da zai samu haka da dadi din ba dadi haka zata fitar kun zuciyarta saboda ta san sakamakon da zai biyo baya to haka ne Allah ya jarabe ta da wani abu ka duba sakamakon da zaka samu a ciki wannan sai sakamanta da duk wahalar da ka sha a ciki dan ba haka ba mutum ba zai samu abiyan bukatar sa ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin addinin musulunci ya gabo wata wahala ce ba a sha ba amma kuma ana hango abin da yake nan sakamako ne sun bar gidansu sun bar dukiyarsu sun bar garinsu suka fita suka yi wahala aka kuntata musu aka azabtar da su duk wannan abin suna hangen abin da za su samu ne a gaba yanzu wanda zai fita jihadi ya je ba da ran shi ya san fitar rai akwai wahala amma me yake hangowa yana hango abin da ya fi mutanen daɗi ne in haron ya fita da kyakkyawar zuciya sakamakon sa a wajen Allah ke yake tunani haka bai tunanin wahalar da zai sha yasa za ka ga ko ibada ce take wani lokacin za ka tsaya ka kashe dare kana ibada kana wahala ta hana idan ka barci duk wannan kai ka ɗauke shi jin daɗi ne saboda buƙatar abin nan sakamakon da za ka samu a nan za ka baka ɗauki wannan wani zai ga wannan wahala amma sai da ka san amfani abin ka san cewa ba wahala ba yace wal'amal mu'awwal alayhi innama huwa 'ala al-basa'ib innama huwa 'ala al-basa'ib abin la akali dai shine muke zaman to mai lura da kuma kulawa wallahu a'lam Allah shine mafi sani qala darajatu thaniya tuma'ninatu ruhi fil qasdi ila al-kashfi wa fil shawqi ila al-'idda wa fil tafriqati ila al-jam' amma da ya koma kan wata gaba ta ita wannan tuma'nina wacce ita ce wato tuma'nina ta nutsuwa yace kuma anina turu shine wato rai ta samu nutsuwa a lokacin da ta daidaito wala tantabitu ila ma wara'aha duk lokacin da ya fusa kanshi a wani abu bai duba abin da ke bayan sa abin da ke gaban sa akan shi yake aiki yace to shi wannan kuma anina turu fil qasdi ila al kashfi tana kai ga mutum ya samu yayewa yayewa shine mutum ya san hikimar da Allah ya halice shi domin ita da haka duk abin da zai zo ya katse masa wannan hikima din yana kauce mata yace kashful haqiqa lan kashful juz'i as-sufli wa huwa thalathu darajat na farko yace kashful anil tariqil mubin ila al-matlub ayaye masa hanya da za ta kai shi zuwa ga abin da yake so wa huwa al-kashfu an haqa'iqil imani wa shara'i'il islam shine ya gane haqiqanin imani da kuma shari'ar musulunci yayin da ta fa'a kanta dan cimma abinda Allah madaukakin sarki ya halice shi domin shi Allah ya halice mu dan mu bauta masa Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halice mu dan mu bauta masa to har zuciyarka ta kwanta ta nutsu da wannan abu ka zo ka gane haqiqanin imani kana bibiyan gabbai na imani duk abin da aka ce yana ƙara imani kana kokarin bin sa to wannan kaga ta fara tafiya ka gane an yaye ma wannan abu kuma duk abin da yake na shari'a ta musulunci ne kana kokarin bin sa sau da kafa yace wa kashfun anil matlubi al maqsud bil sayl shine yace kuma a yaye ma abin da kake nema ta hanyar tafiya shine sanin sunayen Allah da sifofin sa bayan ka san imani ka san shari'ar Allah kuma kana tafiya a kai to kuma ka san waye Allah kuma ana sanin Allah ne ta cikin sunayensa da sifofinsa da ayyukan da yake yi shine kake gane Allah ma'ana Allah madaukakin sarki za ka san waye mahaliccinka idan ka san sunan shi idan ka san sifofin shi idan ka san irin abubuwan da yake aikatawa wanda ba mai iya aikata wannan abin da shi Allah madaukakin sarki to wannan shi ke sa mutum ya san Allah yace wa tafasili wa nau'ai tauhid da kuma nau'o'i guda biyu na tauhidi inda yake tauhidi kashi guda uku ne akwai tauhidu al-uluhiyya shi ake kira tauhidu al-ibada akwai tauhidu rububiyya akwai tauhidu al-asma'i wa sifati akwai tauhidi na ka san Allah cikin sunayensa da sifofinsa wannan tauhidul asma'i wa sifati akwai tauhidul uluhiyya tauhidi na bauta ma Allah misali roƙon Allah, yin addu'a, biyayya ga Allah, nema a wajen Allah, duk waɗannan abubuwa tauhidi ne wanda yake na ibada, na bauta ma Allah. Akwai tauhidi na rububiyya, na tahayyadda cewa Allah shine wato yake da komai, shine mahaliccin komai. Wannan shine wasu malamai suke cewa suratul Fatiha ɓangaren ta na farko ya kunshi wannan tauhidin guda uku gaba ɗaya. Farko sanda za ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, kaga wannan tauhidin rububiyya ne. Tunda an ce rabbil alamin shine mahaliccin kowa da kowa. Ar-Rahmanir Rahim, wannan tauhidi ne al-asma wa sifat, sunayen Allah ne. Ar-Rahman suna ne na Allah, Ar-Rahim suna ne na Allah, Malik Yawmiddin siffa ce ta Allah, shine mai mulki ranar sakamako. Wannan shine tauhidi na al-asma wa sifat. Na uku su kuma tauhidul ibada, wanda a kan shi ne ake fama da annabawa da kuma waɗanda suke ake aiko su gare su, shine tauhidin bauta, shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ma'ana Allah kadai kake bauta mu, kuma Allah kadai kake neman taimakonsa, ba wani ba. To dole waɗannan nau'uka na tauhidi ɗaya baya wadatar da sauran. In ka yi imani da ɗayan, baka yi imani da ɗayan ba, imanin ka zai cika ba. To haka in dai ka yarda shi rabbu ne, to dole ne ka bauta masa, kuma dole ka san sunayensa da siffofinsa. Ta haka kowane ɗaya a cikinsu yana kusan ɗaya. Don haka su kamar misali kafiran Makka, ka ga su sun ɗauki cewa sun yarda da sunayen Allah, wasu daga cikin sunayensa. Ai suna kiran, suna rantsuwa da Allah, suna cewa wallahi, suna cewa billahi, suna cewa rabbul bait, duk suna faɗan wannan. To amma a wajen bautar Allah sai suka ce su ba su yarda su bauta ma Allah shi kaɗai ba, dole sai sun cuɗanya shi da wasu. To kaga sai zama wancan tauhidin da suka yi, sun yarda kuma Allah ne ya halicce sama da ƙasa. Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda, ba sa cewa Lata da Uzza ne suka halitta sama da ƙasa. Ko suna cewa da yaqulun nan da sai su ce Allah ne, ta dai yadda da tauhidin rububiyya, amma bai musu amfani ba saboda ba su yi ɗaya tauhidin ba. Haka duk imaninka da cewa ka yarda Allah ne ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya halicci mutane da waye, amma ba ka bauta ma Allah, to ba ka yi tauhidi ba. Haka ko ka yi wancan ba zai yi amfani ba sai ka haɗa shi da wani. Kowanne ka yi dole ya zama ya kunshi ɗaya, don haka suna kunsan junansu ne. To ma da yake cewa da nau'i na tauhidi guda biyu mutum ya yi aiki da su, wa mura'ati zalika haqqa bi ayati, da kulawa da hakan hakikanin kulawa. Me ya kulawa da shi ya ce wa laysa wara'a zalika illa da'awa wa shaqqi wal ghurur, duk abin da ya zama ba haka ba ya ce wannan kiraye-kiraye ne kawai da kuma ruɗu, ma'ana duk abin da ya zama ba bautan Allah ba, ba kadai ta Allah ba, ba tauhidi ba, duk wani shirke ne. Da haka duk abin da ake annabawa duka da suke kai kawo Allah yake aiko su ya sauko da littattafai, duk akan tabbatar da tauhidi. Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Allah ya ce kowace al'umma mun aiko mata da manzo, manzon nan abin da yake kira su akai shine an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Kai daga kan annabi Adamu har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dukkan su abin da suka yi kira kenan shine kadaita bauta ga Allah madaukakin sarki. To a lokacin da zuciya ta samu nutsuwa da za a yaye mata wannan abin, duk abin da ta gani na da ya shafi wannan za ta yi ruko da shi, za ta kiyaye shari'ar Allah, sannan kuma za ta yarda da hukuncin Allah akan komai, sannan za ta bibiyi sunayen Allah da siffofinsa da danganta mishi abin da ya dace da shi da kore mishi abin da bai dace da shi ba. To wannan shine wannan nutsuwa din. Nabi ya ce wa fi shauqi ila al-hudda, ya'ani anna ruha cewa ita rai tazharu fi ishtiyaqiha ila ma wu'idat bihi wa shuqat ilayhi, ita zuciya a kode yaushe kuma idan ta samu wannan nutsuwa din to za ta dinga bege tana kwadayi da wato tunanin abin da aka mata na alƙawari, shine abinda Allah yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa inna wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati. Allah ya yi ma mu'minai wadanda suka bada gaskiya suka yi aiki na kware, Allah ya musu alƙawarin aljanna misali. Wannan duk alƙawari ne na Allah ga wanda yayi wannan aiki. Wa lokacin da zuciya ta kafu da tauhidi din za ta dinga hangen wannan abu. Duk wanda yake mai imani ne yana hangen mai zai samu a wajen Allah madaukakin sarki, kuma yana tabbatar da cewa wannan alƙawarin Allah zai cika masa. Shine fa kuma aninatuha bi tilkal udda, ta samu nutsuwa da wannan wato alƙawari da aka mata. Taskunu anha nahibu ishtiyaqiha, wanda wato wutar begen da take cikin zuciyar za ta dinga samun sanyi da nutsuwa idan tana hangen wancan sakamakon. Wa hadha sha'nu kullu mushtaqin ila mahbubin wu'ida bi husulihi innama yahsulu li ruhihi tuma'nina bi sukuniha ila wa'dil liqa. Ce wannan shine al'amarin duk wani wanda yake ya shiga wani bangare na kauna ko na bege, idan aka alƙauranta masa abinda zai samu to yana ƙara samun nutsuwa. Mutum ne yake neman aure amma kuma ba a ce za a bashi ba, kaga wannan yana cikin baina-baina ne ko, amma da zarar wanda aka zo aka ce mishi to shikenan wannan abu an sa ma kaza an ce lokaci kaza ne, to kaga zuciyar shi za ta ƙara, hankalin shi zai tashi ne ko zai kwanta. Sai to ya ayatu han nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. To ne irin wannan zuciyar ya san cewa in ya koma ga Allah ga makomarsa, saboda haka ba ido wani fargaba, kullun yana kwadayi cewa Allah ya kawo wannan lokaci. Shi yasa mumini bai tsoron mutuwa, an gane ko, sai dai kawai ji tsoron ila zafin mutuwa ko kuma tsoron har ya mutu akan imani. Amma wai dan ya mutu inda zai je bai da fargaba. Allah ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta jinyar rashin lafiya da bai tashi a ciki ba, yasa da na Fatima radiyallahu anha kalo tana kuka tana cewa wa karba abata ya sai can kuncin mahaifina da bakin cikinsa. Sai yake ce mata la karba ala abiki ba da yau, babu wani kunci da bakin ciki ga mahaifinki bayan wannan ran, saboda ga inda zai je ga makomarsa. Haka shi wanda yake mumini ba ya da fargaban inda zai je, wanda yake bai yi imani bane bai bada gaskiya bai ke tsoron wani, amma kai kai imani cewa akwai sakamako, akwai aljanna, akwai yarda Allah, akwai abubuwan da Allah ya shirya mu bayinsa na kwarai, in dai har kana aiki na kwarai kana da wannan tsammanin, da haka ana nema ne a wajen Allah. Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun. Waɗanda ba sa tsammanin kasuwa da su ne waɗanda suke kafirai, su ne waɗanda suke kafirai. To waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa lahum fil akhirati illa an-nar, ba su da komai a lahira sai wuta. To ga dai tsammanin waɗanda suke da tsammani da Allah ke, wanda yake kyautata tsammani da Allah zai samu abin da yake nema a wajen Allah, wanda kuma bai kyautata tsammani da Allah bai ɗebe ƙauna to ba zai samu abin da yake so ba. Wa ilmuha bi husulil maw'udi bihi, kuma tana sanar da abin da aka mata alƙawari. Wa fi tafriqati ila aljam'i, kuma ita wannan zuciya duk wani abu da zai tarwatsa ta idan ta koma kan wannan tunanin yana koma ya tattara mata tunaninta sai ta dawo je daya, shine aiwata kuma innu ruhu fi hali tafriqatiha ila ma'tadatu min aljam'i bi an tuwatiha ruhu fatakunu ilayhi wa tatma'innu bihi. Dan haka duk wani abu da zai fasa mata tunani tana komawa ga wannan abin da ya tattarar da tunaninta, shine wannan alƙawari da aka mata da wannan imani. Yace kama ya kuma innul ja'i'u shadidul ju' ila ma indahu min at-ta'ami wa yaskunu ilayhi qalbu, kamar ka samu mutum mai tsananin jin yunwa sai aka tanada masa abinci zai samu nutsuwa da wannan abinci to haka nan mutumin da yake tsananin kaunar wannan saduwa da Allah din a lokacin da yake din zai samu nutsuwa da wannan قال وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من ورائه جابر رفيق وشام برقه فاطمأن بوصوله وأنم جواندفا يايدي كيني يا هنبو أبن ديكي تتكرا مصر تنانون سواجينا كما يكي تشوى يطع من قوال سام وانا أبو وأما من بينه وبينه الحجب الكثير فلا يطمئن بي أما أن ديكي دواني شامكي ببطا كاميش دوانا yana kokwantar cewa aljannan nan ba za a je ta ba a wani labari ne ake bayarwa dan a sa mutane a sa musu kangin addini da bauta akwai masu wannan tunanin akwai wadanda suke cewa ai shi addini kawai wadannan abubuwan da ake cewa aljanna da wuta duk ba gaskiya bane hanya ce kawai ta tsoratarwa da kwadaitarwa dan a ja hankalin wasu wasa ta suka dauka wani wannan abun babu su amma mutane ba ka gaya musu haka ba za su samu su karkata da abin da kake gaya musu ba to kaga wannan ya sa ba kan shi wata katanga tsakanin shi da abin da zai samu amma mumin ne san ya samu wannan abin bai da fargaba ai bai da fargaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana a yakin Uhud da yake gaya musu bayan ya musu hudu ba kafin a fara yaki yace laisa bainakum wa bainal jannati illa an yaqtulakum haula yace ba abin da zai shiga tsakaninku da shiga aljanna sai dai in waɗannan ba su kashe kuwa sai wani sahabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ka faɗa yace ga abin da na faɗa yake cewa batin batin yace tur inda har ina da rayuwar da zan tsaya ban shiga aljanna ba kar a kashe ni har sai na tsaya na ci abinci to gara na hakura da abincin je a kashe ni ma'ana an gaya masa alƙawarin kuma ya yarda da shi kuma ya sanya shi wani kuma masa alƙawarin da yadda da shi ba yana ganin kaman ba gaskiya ba ne qala fasun ad-darajatu ath-thalitha tuma'ninatu shuhud al-hadrati ila al-lutfi wa tuma'ninatu al-jam'i ila al-baqa wa tuma'ninatu al-maqami ila nur al-azhar wannan daraja ce wacce take ko mataki na karshe mataki na narkewa falwasilu ila shuhud al-hadrati mutma'innun ila lutfillah duk wanda yake yana tafiya yana hararo wato kusantar Allah da raban Allah madaukakin sarki to wannan lalle yana samun nutsuwa da lutufi an ce lutufi kamar sassauci da Allah domin yana ganin cewa ba inda zai samu wani sauki in ba a wajen Allah Allah yake Allahu latifun bi ibadi Allah shine mai sassauci ga bayinsa وحضرة الجمع عند السكين في الشهود الذاتي معنى كنان الله مدعوك جنساتي لغنين شوافوده وشينا فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تألقه فشهود الأفعال أول مراتب الشهود ثم فوقه شهود الأسماء والصفات ثم فوقه شهود الذات الجامعة إلى الأفعال والأسماء والصفات والتجلي عند القوم بحسب هذه الشهود الثلاثة malai ce matakai ne guda uku na farko mutum ya dinga kawo tunanin a zuciyarsa na biyu sai ya taka ya hau ga sanin sunayen Allah da sifofinsa in ku tsoron malam yana yawaita nanata maganar sunayen Allah da sifofinsa ma'ana duk wani sirri ne a ciki na cewa duk wanda ya san sunayen Allah ya san sifofin Allah madaukakin sarki to kusanci shi da Allah da yaqinin shi da Allah ya fi wanda bai sani ba yasa Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ai Allah yana da sunaye kyawawa to ku roke shi cikin wannan sunaye yanzu mutane da yawa za su roki Allah ba cikin sunayen shi ba amma ka duba addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi wahala ka samu addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ba ta kunshe da wani suna daga cikin sunayen Allah wata mali yana yawan nana ta wannan ba don komai ba saboda mu koma mu san shi mahaliccin mu san sunayensa mu san sifofinsa ba don komai san dan mu bauta mishi cikin waɗannan Allah yake cewa wa zalil ladina yulhiduna fi asma'ihi ka rabu da waɗanda suke kaucewa cikin sunayen Allah wanda su ba sa bin wannan sunaye ko ba su yarda da su ba to haka nan bayan mutum ya san wannan to sai zama abin da suke cewa tajalli at-tajalli shine dinga ma'ana ganin aikin Allah madaukakin sarki cikin komai. Yace fa aqabu at-tajalli al-af'al mashhaduhum tauhid ar-rububiyyah, wadanda suke kallon abubuwan da Allah ya halitta su haru da imani. Ga cewa wannan abin yana nuna cewa lallai akwai mahalicci. Shine Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Yanzu ka goni ya zauna ya kalli dutse ya yi tunanin cewa wa ya halicce shi, ya yi zama haka, ya yi abin nan, wani baya wannan tunani. Amma da suke bayan Allah na kwarai zai tsaya ya kalli abin da kyau, in ruwan sama yake sauka da dinga ganin wai wani iko ne yake saukar da wannan ruwa. Kuma inda za ka wuce ƙonon ruwan sama, za ka kai saman ruwan, ka ga ruwan kuma ba daga can sama yake saukowa ba, kuma daga Allah. Kuma ya sauko ka ji shi da sanyinsa, a ina aka je shi wannan sanyi? Kuma ko da zafi ake, dan zafi ne yake zuwa tafin ruwa ai, amma ruwan zai sauko da sanyinsa wani lokacin har da kankara. Kaga kankara ai sai an sa ta a cikin wani abu tukunna take zama kankara ko? Ko wani abu ake sa a ruwan da mai kankara ya yi sanyi? Mutum duk ya yi tunanin wannan abu. To kana ganin wannan abin haka kawai da kanshi yake sauka ba dalili? Ai kamar kai ne ka ce mota ta kawo kanta, ta kera kanta ta kawo kanta, ya zaba wanda zai jado wani. To haka nan ruwa da kake gani da Allah yake saukar da shi, Allah ne yake saukar da shi, ba wai wani bane, ba kuma wata dabara ba ce, ba kuma wata ɗabi'a ba ce, ko a ce ai natural, kawai natural process ne ruwa ya sauko daga sama, a ba haka ba ne. Allah ya ce wa anzalna mina sama'i ma'an tahura, ya wuce kuma natural process ne wannan, wani process ne daga shi mahaliccin. Kamar yanda mutum bai zo duniya naturally ba, akwai hanyar da aka je zo duniya, ko mutum aka kawai ganshi a duniya a faɗo, sai da aka bi wasu matakai, sai da aka yi aure, aka zo aka zauna, aka tare, aka samu cikin sa ya ɗan wata tara, yayi aka zo aka haife shi, wanda zai yi rayuwa tun yana rarrafawa har ya fara abin nan takawa har ya zo ya zama mutum ya girma, ba wai rana ɗaya kawai mutum ya zo ba. Saboda haka wannan abin kanshi in ka kalla, akwai waɗanda suke kallon wannan abin zai ƙara musu imani. To wannan shi ne mashhadu tauhidin rububiyya, wannan duk tauhidi ne na rububiyya. Kamar misali da ina ganin mun sha misalta shi a nan na wani baturan da ya musulunta da ya kalli yanayin yadda Allah maɗaukakin sarki ya jera tsarin yadda ya halicci ɗan adam. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر هذا متاكاي har wajen guda bakwai. To shi wannan mutumin ba mutumi bane, amma abin da ya bashi mamaki da ya tsaya ya kalli wannan tsarin da aka jero, sai aka ce kuma a cikin alkur'ani aka samu wannan bayani. To sai yake shi tunanin shi, sai yake baki yake cewa wanda aka ce ya zo da alkur'anin nan a lokacinsa ba a yi fasaha ko kimiyya da za ta ba da bayanin abin nan daki-daki ba, amma ga shi ya zo. Kuma har a cikin gabar da aka bayyana alkur'anin akwai gabar da su a ɓangaren su ba su taɓa sanin ta haka ba, ba ta cikin pages ɗin da suke ambata. Ya ce to wannan abin ya wuce a ce mutum ne, wannan shi yasa ya imani da Allah. To kaga wannan Allah ne ya jefa hannu a zuciyarsa, kuma ba ko bane ya kalli yadda halittar ɗan adam ne. Allah ya gaya mana cewa wa fi anfusikum afala tubsirun, a cikin kawunan ku ba za ku dinga lura ba. Yanzu za ku ga mutane daban-daban, kowa da irin halittarsa, kowa da irin halinsa, kowa da irin yanayinsa, kowa da irin arzikinsa. Za ka ga mutane ɗan biyu a aike su ciki ɗaya, amma maganarsu za ka ga daban-daban, halinsu za ka ga daban, amma daga mahaifa ɗaya suka fito, kuma daga mani guda ɗaya ne in ya shiga zai fashe zama su. Kuma Allah ya halitta a su, amma in suka zo wannan sai ma abu ka gan shi daban, wannan ma abu ka gan shi daban, kuma daga abu ɗaya aka same su. wannan duk sai a ce haka kawai ne abin ya faru ba yanda zai faru haka kawai da haka wannan shi ne mash'ad tauhidin rububiyya mutum ya dinga hangen wannan abubuwa wa aqabu tajallil asma wa sifat su kuma waɗanda suke wato nausawa suna tunanin sunayen Allah da sifofinsa wannan suna duba mash'ad ne na al'ilahiyya ma'ana kasantuwar Allah madaukakin sarki shine mahalicci ne waɗannan sunaye da sifofi wa ashabu tajalli dhat yughnihim bihi anhum waɗannan kuma da suke kallon zatin Allah suke tunanin a kansa wannan kuma ma'ana Allah yana wadatar da su daga duk wancan abubuwa wa qad ya'ribu li ba'dihim bi hasabi quwwati al-waridi wa ba'ti al-mahalli ajizun 'an al-qiyam wal haraka yace wasu sa kai ga wajen da za su tsaya can ba ta gaba ba ta baya ma'ana suna cikin tunani tunanin Allah madaukakin sarki eh akwai inda in ka kai kana tunanin Allah madaukakin sarki sai dai ka ce kawai subhanallah shi yasa ko da Allah ya ambaci wannan matakai na halitta ne yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin shi yasa ba a so mutum ma yayi ta tunanin cewa ya Allah yake ya Allah yake domin shedan zai iya shigo masa ta wannan gabar ya ce to shi Allah ma waye yayi shi ba ga kana fara kai wannan gabar ka san kuma ka shiga wani abu ai amma dai ne yadda cewa shi ne mahaliccin mu kuma sifofin nan da suke nashi ne haka suke babu tambaya akan su huwa laysa ka mithlihi shay ba wani abin da yake kwatanci da Allah madaukakin sarki kana Allah wa lam yakun shay Allah yana nan tun babu komai ko dan haka bai da farko bai da ƙarshe huwa al-awwal shine ma'ana al-awwal alladhi laysa qablahu shay mutum ai kabla na shay kafin ka zo duniya akwai iyayenka ko to shi Allah bai da farko ba wanda ya gabace shi huwa al-awwal al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay shi ne ƙarshe da ba wani abu bayansa ma'ana komai zai ƙare Allah zai saura Allah kaɗai zai saura komai zai ƙare da kake gani a duniyar nan a naɗe ta a yi komai a tashi gaba ɗaya kullum kana ji ana cewa ana mutuwa ana mutuwa ko annabawan Allah su ne ƙwaƙwalwar daraja yau duk ba sa nan sun ƙare sun mutane ko mutane ma ka za su zo su ƙare ko shi Allah da ya halice su ya aiko su yana nan shi ba zai mutu ba shine al-hayy alladhi la yamut la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to haka yake kamata mu fiye da tunanin Allah madaukakin sarki da irin waɗannan sifofi nasa ya kamata a dinga tunanin sa yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an wa suratu al-ikhlas tana daidai da kashi ɗaya na uku na al-qur'ani da yasa wasu malamai suka tsawa kan cewa abin nufi sifofin Allah da suke cikin sura ita sura ba ta yi magana a kan komai ba sai a kan Allah ita ce kaɗai surar da ba abin da aka ambata a cikin ta ba Allah ba qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk gaba ɗaya ayoyinta a kan Allah ne ba wani abin da ya shiga ciki da ba Allah ba alan ka dauki kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas ya ga ce alladhi yuwaswisu al-khannas aga yi magana shedan ko a fatiha an yi magana Allah an yi magana al-maghdubi alaihim an yi magana al-abbalin yahudu da nasara ko an yi magana wasu abubuwa da nan in ka je kula a'udhu bi rabbil falaq an san menene al-falaq ko min shari ma khalaqa wa min shari ghasikin idha waqaba wa min shari nafathat in ka je tabbaje da abi lahabin wa tab akan wani mutum ake magana amma su ba su ne ikhlas qul wallahu ahad ba ta magana akan komai sai akan Allah to shine wasu malamai suke cewa abin nufi shi alqur'ani ya kunshi abubuwa guda uku ya kunshi bangaren da ya shafi Allah madaukakin sarki zallansa akwai kuma bangaren da ya shafi bayani na shari'a wannan halal ne wannan haram ne akwai kuma bangaren abin da ya shafi labarin abin da ya shude da abin da zai shi to an ka dauki qul huwallahu ahad wannan bangaren farkon ta dauka ita ba ta da wani abu gaba ɗayanta tana kai kawo ne akan Allah madaukakin sarki kuma wajen ta ce dalilin saukarta su kaburan maka ne suka zo suka cewa ya kai Muhammadu kana ta ce mana kana da wani Allah Allah ya yake waye shi zai ce ka gaya musu cewa Allahu ahad ko ka gaya musu cewa huwa Allahu ahad tunda ba ku san shi ba to huwa Allahu ahad shi kadai ne ba yanda kuke so kuna da gumaka da ni kuku ba kuma ne da amfanin sa ko kaman yanda gumakan Romawa na da suke a ce akwai guntun ruwa akwai guntun sanyi akwai guntun zafi dan bazan kira su Allah ba akwai guntun abin nan yaki akwai guntun taimako to wannan babu wallahu a shi kadai ne da yake wannan abu ko shi kadai ne yake wannan duka Allahu sama shi ake nufi da bukata abin nufi kowa in ya tashi nema a wajen shi yake nema yanzu ko kafiri ne zai ce Allah ya taimake ni ai Allah yake faɗa ko yana faɗan wani ko da yana bauta ma wani abu zai ce Allah yake nema kuma wannan abin da yake nema yana so ne ya kai shi ga Allah ne ashe shi ne as-samadi shi ake nema din ko da yana bauta ma wani ba wai hakika ne wai shi wannan din yana nufin ai wannan din ya kai shi ga Allah ne inda ya ga wannan din shi ya hada shi kila shi ya sassaka shi na ko shi ya tara kasa yi shi yace dan ya yi zuwa da niyula annabi isan da ake cewa dan Allah ne ba a ban shi akai ba to a tsayo a ifa Allah duk abin da aka aike shi yana da mafari kenan to yana da ƙarfi to shi Allah ba a aike shi ba bare a ce yana da farko kuma duk wanda aka aike shi bayan yana da mafari yana da bukata a wajen wani ai annabi Isa kafin ya girma ya zama mutum cikakke ba shayar da shi aka yi ba ashe yana da bukata Allah kuma bai da bukata Allah bai da bukata a wajen wani shi yasa ba a aike shi ba duk wanda aka aibe shi yana da bukata ne yana bukata a yi rainon shi in yana jin ba daɗi ya yi kuka a yanzu a kawo mishi doki ko in yana neman wani taimako a taimaka masa to duk wanda aka aibe shi yana bukatar wannan ko wanda aka samar da shi yana bukatar wannan annabi Adam ai ba aihuwar shi aka yi ba Allah ne ya samar da shi ya halice shi kuma yana da bukata ne shi yasa Allah ya samar mishi abin bukatarsa ya sauko da shi duniya don ya samu abin bukatarsa a gidan duniya da aka duk abin da aka ce yana da farko yana da ƙarfi kuma duk abin da ya samu farko yana da wasu bukatu ne da zai samu kafin ƙarshen shi ya zo ba wani abin da yake da farko da bai da ƙarshi Allah ne kadai bai da farko bai da ƙarshi to shi ne lamiyar nijuwa lamiyar wa lamiyar kunna hukufuwan ahad Allah bai da wani wanda yake daidai da shi kowar wanda zai nemi taimakon shi a wajensa Allah ya wuce haka sai dai a nemi taimakon Allah amma ba Allah ya taimakon mutane ba da Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan sta'anta fasta'in billahi in za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah domin shi kadai ne mai ba da taimako to shi yasa idan kana wannan tunani za ka kai gabar da kawai za ka sallama komai ga Allah ba za ka iya gaba za ka iya baya ba za ka tsaya can ka san cewa ba ne yi sai Allah maɗaukakin sarki ba ne badawa sai Allah ba ne hanawa sai Allah yace farubbama afala ba'd al-furud wa hadha lahu حكم أمثاله من أهل العجل والتفقيد والتفريض والكاملون منهم قد يفترون في تلك الحال عن الأعمال الشاقة ثم عليك شواء وصو إذا انسك كيف وانا انقفعت من الله في ذات الدسوبة تلك توسوس اعتك ما براتي إبادة باء من الله سن اعتك براتي إبادة براتي إبادة سن اعتك وي سن اعتك كمان قومي الله قومي الله wanda ganin ne zai dinga ganin shi kanshi ka santuwar shi da komai ta Allah ce shi to in ya bauta wa zai bauta mu kuma Allah ya zama shi da komai da komai da wannan kuma barnadi ya za yake cewa wasu su kuma sai su dinga kirkiran wasu ayyuka waɗanda suke ba haka ba wa yaftatiruna ala alfara'idi wa sunani hawa huquqiha sai su dinga takaita akan farillai da sunnoni wasu kuma wala yaqulu bihim dhalika shuhud wa tajalli anha amma duk abin da suke tunani na Allah bai hana su dauke nauyin da Allah ya daura musu na farali da kuma sunnoni wala yuqiruna alaiha shay'an min an-nawafil wal harakat allati lam ta'rif alaihim al-batta wa dhalika fi tariqihim ruju'un wa inqita' rumani ya kaka misalan su ne wasu sukan kauce a wannan hanyar in tunanin nasu yayi yawa sai yace shi ya tsaya ba da ba da rumani yace wa akmalu aqda wanda ya fice ka a cikin irin waɗannan mutanen man yasabuhu zalika fi hali harakatihi wa nawasilihi mutumin da ya zama ya kiyaye haƙoƙinsa na farilla yayi sunnonin kuma wannan da ya hana shi ya ci gaba da bin tafarkin shi na sanin Allah ka san wanda ya cewa shi ya kai wata daraja ta haƙiƙa ba ruwan shi da sallah ana samun su ko da shi yanzu ya riga ya kai wani waje kawai shi Allah yake gani don haka duk wani abu ma da zai kai ka zuwa ga Allah shi ya riga ya wuce wannan matakin saboda haka shi ba ruwan shi da wannan matakin abin ke faɗa ko kowai shi ya kai wani mataki ne na cewa shi fa duk abin da yake gani kawai Allah yake gani da haka wai a zo a ce ma yayi sallah wa ma zai ce sallah tunda ya ga Allah abin da ke faɗa kenan domin sai su fauci to ai duk yanda zaka kai matakinka da kololuwar kusanci da Allah kai dai ba za ka dauke ka yi ibadi da kai ba za ka kai ka sama ta ɗaya ba ba za ka kai ka sama ta biyu ba ko ta uku ba zai har a kai sama ta bakwai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka wuce da shi sama ta bakwai har ya je wajen da ba wanda ya taba zuwa kuma ba wanda zai je wajen ya dawo kuma wasu gaba da sallah to kai wa ya fice da zaka yi sallah ba a da kan na wata barna kuma a can din ne inda ya je kolo don aka ce yi sallah ana ta wajen ta sallah kuma ya dawo da ita ya ce ga sallah dan na zo da ita to kai ka ce ka kai wani wanda kana tunanin cewa kai ka ga yayin sanin Allah dan ka ba ruwanka da sallah a ga wannan barna ce da kuma jahilci da wauta dan haka kada wani tunani ya ci ya sa wai ka ce abinda ai ba abinda zaka nemi kusanci da shi a wajen Allah fiye da abinda Allah yake kai shine ya zo cikin hadisul qudsi ko Allah madaukakin sarki da kanta yake cewa babu wani abun kusanci da bawa zai nemi kusanci da shi zuwa gare ni fiye da abin da na wajabta masa zaka duk kusancin da zaka yi ga Allah a cikin sallah a cikin tauhidi yake a cikin zakka yake a cikin azumi yake a cikin hajji yake wannan sune rukunan musulunci duk abin da ya zama ba zaka nemi kusanci da Allah baya cikin waɗannan to ya zama wani abu daban zaka nemi kusanci da Allah a cikin rashin sallah kaga wannan barna ce shine sai ya nemi kusancin Allah a cikin rashin sallah ai shine gabar da ma bawa ya fi kusanta da Allah fiye da komai aqrabu ma yakunu al'abd min rabbihi wa huwa sajid gabar da bawa ya fi kusanci da Allah gaba ɗaya ita ce lokacin da kake sujjada sai yake ba ruwan da sujjada lokacin da ya shiga wani wurbi yana gani ya fi masa sallah ko san da ya shiga wani zikirinsa yana gani ya fi masa sallah da zahiri haka ba ruwan shi da sallah a wannan halin sai ce ma aishi ya riga ya narke ya yi fana'i ya yi jazaba ka gama sai a ta birgima a kasa wai Allah yake gani duk suna yi a yi a ta birgima yana ta buge-buge yana ta naushe-naushe wai shi ya ga Allah na haka ba a ganin komai sai Allah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaikai gabar da Allah ya yaye mishi shamakin nan ya ga haske na Allah madaukakin sarki Allah cewa ai ma zaga basarwa ma tsaga yana tsaye bai motsa ba bai wuce inda aka ce wuce haka in ka je kusanci da Allah sai ka nutsu ba kuma ka watse ba to wani ya ce kusanci da Allah shine ya watse dan watsewa ne ya shiga cikin kazanta wani ta birgima wani ka ga yana shiga kwata yana wani kuma kusanci da Allah kaga wannan ai ba kusanci da Allah ba ne wannan kila wani shedan ne da yake bige shi wani shi ne magana gaskiya don haka ya ce fa la yu'aqilu zurratan min awradihi wannan bai barin wurbin da ya saba yi bai bari kuma bai daina fa'ilarsa da nafilarsa والله سبحانه قد فاوت بين قوى القلوب اشد من تفاوت قوى الابدان ما ne yake cewa Allah madaukakin sarki ya bambanta wato karfin zukata fiye da yanda karfin jiki yake ma'ana yanda zukata take da bambanci yafi yanda gangan jiki take da bambanci kuma haka ne wasu zukatan zaka ga sun kai kololuwa wasu ma suna can ƙasa ƙasa a jiki za ka ga wani mai ƙarfi ma wani mara ƙarfi bambanci ne to amma bambancin zukata ya fi na jiki wa fi kulli shay'in lahu aya yace duk wani abu da kake gani Allah yana da aya da take nuna ikonsa a cikinsa sahibu hadha al-maqami ayatu min ayati llahi li ulil albabi wal basairi wanda yake wannan matsayi na cewa duk da halin da yake cikin tunanin Allah amma bai daina ayyukan da Allah ya daura masa na wajibi na farilla bai yana cikin nutsuwarsa to yace wannan shi ma wata aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dadin shi wanda muka kuskure Allah ya yake mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.